A wata sanarwar da suka fitar a wannan Asabar, ‘yan adawa a ƙarƙashin inuwar ƙawancen SRDDR sun bayyana damuwa a game da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a yau a nan Nijar, laifin da suka ɗora alhakinsa a wuyan shugaba Isu Muhammadu, kamar yadda za a ji daga bakin ɗaya daga cikin kakakin wannan ƙawance, Alhaji Dudu Muhammadu.
Waɗannan jirage na yaƙi wanda suke na a girke, mene amfaninsu? Tunda an ciro su ne saboda a kare lafiyarmu, a ba jami'an tsaron nan su fadattaki waɗannan ‘yan ta’adda. Yakiya suna na girke ba su yi amfani ba, ya kori sojinan da suke da alfanu, sojinan suke da ƙarfin sanin yadda ake mulki, yadda ake yaƙi. Aka waye gari waɗannan sojinan ya kauda su, wasu sa soji, wasu kuma aka matura su kashashen wacikin ambasada ambasada. Kafin wani Bature ya zo ƙasar nan girka nashi kamfani nashi barikin soja, sai an biyo ta zauren majalisa tukuna, in sun yadda lokacin nan ne za a ba su damar zo su girka mazaunin su a cikin ƙasar nan. Ba a yi ba haka nan, mutu to ganin wannan. Mun lura cewa shugaban Isu ya kasa, ya kamata tafi.
Da yake mai da martani akan wannan zargi, mataimakin shugaban majalisar dokokin kasa bugo da ƙari sakataren yaɗa labaran jam'iyyar Fayyandar Sarayya Iro Sani ya bayyana cewa rashin hujja ne ya sa 'yan adawa irin wannan tunani.
Ni na aza cewa za su yi gobe su sauke shi da an san ko suna da wani kokari sun ce Isu Muhammadu shi ya jawo yaƙi. Nan ƙasar mutum Nijar, ba Nijar kaɗai ba ake kawo mu hari, ana kawo mu Chad hari, ana kawo mu Najeriya hari, ana kawo mu Burkina hari, an kawo mu Mali hari, duk waɗannan su suka jawo yaƙi ƙasarsu. To saboda haka ka ga tun daga nan za ka gane kame-kame ne 'yan adawa suke yi. Ba su san ba abin da za su yi.
Jam'iyyun na SRDDR a cigaban wannan sanarwa sun alakanta yanayin da ake ciki a yau da batun zaɓuɓɓukan da ake sa ran gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020.
Muka kira shi mu 'yan adawa, muka ce ƙasar nan ta shiga wani hali, mu bar ra'ayinmu na siyasa. Isu mu zo mu zama na da kai shugaba Isu, mu tattauna tsakaninmu mu ta yi kai a haɗe kamar yadda aka saba, mu tunkari dukkan wata masifar da za ta shigo ƙasar nan. A yi tsene mai yake kamar yadda ya saba. Ba don komai ba yake shishshifka irin wannan a ganinmu, saboda na farko ya zauna a kan mulki, ya riƙe mulki ya zauna ya isafta a kan mulki. Shi yasa yake son shirya irin wannan zaɓe.
A nan ma masu mulkin na cewa babu ƙamshin gaskiya. Hasali ma take-take na 'yan adawa na nunin ba su shirya wa shiga zaɓuɓɓukan masu zuwa ba. Inji Iro Sani.
Babu alaƙar ta'addanci da zaɓe, su dai kame-kame ne, ba su da wata hujja, suna tsoron a tayi zaɓe, ba su tsoron a tayi zaɓe, kuma ba mu hana kowa ba ya zo ya shiga dama da shi cikin shirin zaɓe ɗin. Su suka ƙi zuwa saboda suna tsoron a tayi zaɓe, sun san ba talakawa tare da su.
Wani binciken da majalisar dokokin ƙasa ta gudanar a kwanakin baya dangane da yadda aka kasafta kuɗaɗen sha'anin tsaro a ma'aikatar tsaro ta ƙasa da ma'aikatar ministan cikin gida ya gano cewa an tafka ɓarna sosai, saboda haka jam'iyyun FRDDR suka buƙaci 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa su ɗauki matakan gabatar da rahoton wannan bincike a gaban kotu don ganin an hukunta masu hannu a wannan al'amari. In ji su Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.